Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Aisha Sula ce tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri yau Juma'a 7 ga watan Janairun shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga Ibrahim Garba da kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya yi bikin wanke shi da majalisar dattawan Amurka ta yi daga zargi-zargen da ka kai ga tsigewa yana mai habaici da caccaka. Shugaban kasar China Xi Jinping ya yi shelar kaddamar da yaki kan mugunyar cutar nan ta mura mai saurin kisa. Sannan shugaban jam'iyyar Democrat na kasa a nan Amurka Tom Perez ya yi kiran da a sake kiraya gurbin zaben ɗan takarar shugaban kasa na jam'iyyar.
Cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an samu takaddama tsakanin Amurkawa yayin da a karo na farko aka yi tabargaza a zaɓin fidda ɗan takarar shugaban ƙasar Amurka.
An ɗan samu tangarɗa a wannan karin gaskiya da kun san za a ce ba a taɓa samun ta a wannan zaɓen fidda gwani na Ayowa.
Gwamnatin Najeriya na kokarin maida kasar turbar bunƙasar tattalin arzikin ƙasa yayin da al'umma ke ta ƙara kira ga gwamnati da ta ƙara ƙaimi akan magance wahalhalun rayuwa.
Abubuwa da suka taso da su da yawa waɗanda suka shafi matakai da ya kamata a ɗauka don a buɗe ƙofofi na shigo da jari a ƙasar nan kuɗi daga ƙasashen waje.
Idan ana biye da mu za a ji cikakkun waɗannan bayanai kuma a cikin shirin za ku ji shirinmu na da ɗan gari. To amma fa duk kafin nan sai an saurari yadda duniyar ta waye gari.
To assalamu alaikum mai saurare ga labaran. Kwana guda bayan da majalisar dattawan Amurka ta wanke shi daga zarge-zarge biyu waɗanda hukuncinsu tsigewa ne, shugaban Amurka Donald Trump ya yi abin da ya kira buki a fadar White House, inda ya jinjina ma 'yan majalisu na jam'iyyar Republican waɗanda suka yi ta kare shi a ƙarshenta kuma suka wanke shi. Tun da farko a jiya ɗin a wata hidimar addu'a ta ƙasa, Trump ya yi alfaharin ɗaga wata jarida sama ɗauke da labarin da ke bayyana wanke shi da aka yi. Ya ce an yi kuskuren bayyana wannan hidima ta fadar White House da cewa jawabi ne zai yi. Ya ce ba haka abin yake ba.
And this is really not a news conference, it's not a speech, it's not anything, it's just we're sort of it's a celebration.
Shugaba Trump ya ce kuma wannan fa ba taron manema labarai ba ne, ba kuma jawabi ba ne, ba wani abu ba ne, kawai biki ne saboda mun yi nasara. Ina nufin mun yi nasara, an tsananta mana babu gaira babu dalili, babu laifin da muka yi, babu laifin da muka yi. Ina mai amsa cewa na aikata wasu kurakurai a rayuwata, amma ba da gangan ba, la shakka na aikata wasu kurakurai. To amma dai ga sakamakon abubuwan da aka mana. Trump ya ce tun daga farko 'yan jam'iyyar Democrat suka kuduri aniyar ganin bayansa. Ya kira shugabar majalisar wakilai Nancy Pelosi masifaffa. Tun da farko a taron manema labarai da Nancy Pelosi kan kira mako-mako, an tambaye ta ra'ayinta kan cewa da shugaba Trump ya yi ƙarya ta shara da ta ce wai ta kan yi masa addu'a, sai ta ce.
I don't know if the president understands about prayer or people who do pray.
Nancy Pelosi ta ce ban san ko shugaban ƙasa ya ma san wani abu game da addu'a ko kuma mutanen da kan yi addu'a ba, to amma mukan yi addu'a ma Amurka, mukan yi kuma su addu'a. Shugaban ƙasar China Xi Jinping ya yi shelar kaddamar da abin da ya kira yaƙi na jama'a kan mugunyar cutar mura ɗin nan ko coronavirus a turanci, wadda ta ɓarke a ƙasar kuma take ta kashe mutane kulle yaumin. Jami'ai a lardin Hubei, inda aka fara samun ɓarkewar cutar, da safiyar yau din nan Juma'a sun bayyana cewa an samu ƙarin mutane 69 da suka mutu, wanda ya sa adadin waɗanda suka mutu sanadiyar wannan cutar zuwa yanzu suka kai sama da 600. Sun kuma ce an samu sabbin kamuwa da cutar wajen 2,500, wanda ya sa jimlar ta kai 30,000. A Amurka, shugaban jam'iyyar Democrat na ƙasa baki ɗaya Tom Perez ya yi kiran da a sake ƙidaya ƙuri'un zaben 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar, wanda aka yi a jihar Iowa, wanda aka kammala fitar da sakamakonsa jiya Alhamis, bayan da wata tangardar na'ura ta kawo cikas wajen samun sahihin sakamakonsa kuma cikin lokaci. Wannan abin ya fa'isa saƙon da Perez ya tura ta kafar Twitter kenan, kwanaki biyu bayan da matsaloli iri-iri suka kawo cikas wajen fitar da sakamakon jiha ta farko na zaben dan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Democrat a zaben da za a yi a wannan shekara ta 2020.
To, an jima kaɗan Ibrahim Garba zai sake shigowa da ƙarin labaran, sai dai kafin nan. A karo na farko an yi tabargaza a siyasar Amurka, inda zaben fidda dan takarar shugaban ƙasa ya zo da wata babbar takaddama wanda ya sa aka shiga shakku akan sakamakon da ya dinga fitowa gutsun-gutsun. Abokin aikinmu Murtala Faruku Saninna, wanda ya je inda aka yi zaben a can Iowa, ya tattauna da wani mai bibiyan diddigin zaben, Malam Hassan Sallaujibiya, inda ya fara da tambayarsa makomar siyasar Amurka da kuma me ake ciki wanda duniya ke koyi da ita, sai ya ce.
To, Malam Hassan, a matsayinka na mai sharhi akan musamman lamuran siyasa a nan Amurka, kaga yadda ta kaya a zaben fitar da goni na farko da aka fara yi a jihar Iowa na musamman na jam'iyyar Democrat, ya ka kalli sakamakon zaben?
To, wato an dan samu tangarda a wannan karin gaskiya, da kuma san za a ce ba a taba samun ta a wannan zaben fidda goni na Iowa, saboda yana da muhimmanci sosai. Ka san wannan shi ne waje ko jiha ta farko wadda Amurka tana kuma cike da tarihi shi wannan zaben. Yawanci za ka ga waɗanda suka yi nasara a wannan zaben, to su ne kuma za su ji har su yi ainihin takarar shugaban ƙasa. Saboda haka ba ƙaramin muhimmanci wannan zaben Iowa yake da shi ba. Amma duk da haka nan an sa ma zaben gaskiya muhimmanci. To, sai gashi kuma aka zo ana ta sauraron sakamako ranar Litinin da ta gabata kenan, har zuwa da dare, har aka kwana ma washe gari ranar Talata an samu tangarda wata sabuwar manhaja da aka kirkiro ta za a yi amfani da ita wajen wato tattara sakamakon zaben. To, shi ne da ta ba su gardama har sai da aka koma dai ana tattarawa da takardu, wato aka yi watsi da ita ban haji. Shi ya sa ake ta wannan takaddamar. Yanzu halin da ake ciki, ana kai da kai tsakanin ɗan takarar shugaban ƙasa Pete Buttigieg da kuma shi Bernie Sanders. To, ana ta tunanin a tsaya a haka ne ko kuma a sake ainihin ba a sake kirga kowace ƙuri'u ba, amma a sake ainihin ziyartar sakamakon kowace mazaɓa a ga cewa ko akwai wani kuskuren da aka yi.
Gabanin bayyana ma sakamakon zaɓen a yau, shi ɗaya daga cikin 'yan takar Bernie Sanders yana jawabi ga magoya bayansa, ya kamar ƙaddamar da kanshi a matsayin kamar shi ne wato ya lashe wannan zaben farajiji, wanda shi kuma ake ganin shi ne ke kan gaba kamar yadda sakamakon ya bayyana. Shi kuma ya fito ya bayyana cewa shi ne ya lashe wannan zaben. Ya kake kallon wannan takaddama a tsakanin waɗannan 'yan takara din?
To, gaskiya ba abin da zai taimaka ma 'yan Democrat bane baki daya, saboda idan aka ce an fara takaddama tun daga wannan mataki na tattara sakamako a jihar farko ta wannan zabe na fidda gumi, inda aka ce an samu matsala tun daga wannan, gaskiya ba zai taimaka ma 'yan Democrat ba. Ba ƙaramin zabe ba ne wannan. Ya kamata a ce gaskiya sun fito da ƙarfi ce idan takarar da zai yi nasara wannan zaben fidda goni ya zama cewa yana da goyon bayan kusan dukkan 'yan Democrats, yanda za su iya kalubalantar shi shugaba mai ci yanzu, tunda ka san shi ma zai yi takara. Saboda haka kuma yawanci dama shi wanda yake da shugabanci yana da karfi sosai, saboda shi kamar yanzu ko yanda kowa ya sani ɗan jam'iyyar Republican kusan a ce illahiransu suna bayan shi shugaba Trump. To in ba sun samu sun dinke wannan barkar da ta shigo ba yanzu tun a yanzu da wurwuri a cikin wannan harka ta hidda gwanin, to gaskiya za su fara da matsala.
Sai a biyo mu can an jima a cikin shirinmu na hantsi don jin cigaban tattaunawan. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, ga kuma Ibrahim Garba da ƙarin labaran.
To shugaban Amurka Donald Trump ya gana je Alhamis da shugaba Uhuru Kenyatta na kasar Kenya a fadar White House, inda ya sanar cewa Amurka na shirin fara tattauna yarjejeniyar cinikayya da kasar ta Kenya. Kenya sananniyar jagora ce a fadin Afirka, kuma wata muhimmiyar kawar Amurka ce. Sannan akwai gagarumin alherin da zai biyo baya muddin muka zurfafa hulɗar tattalin arziki da cinikayyar mu da kasar ta Kenya, a cewar wakilin Amurka wajen tattaunawar cinikayya Robert Lighthizer. Kasar Kenya na da matukar muhimmanci ga Amurka a daidai lokacin da Amurka ke kokarin dakile tasirin China a nahiyar Afirka. Tun dai sama da shekaru goma da suka gabata ne China ta sha gaban Amurka a matsayin babbar abokiyar cinikin Afirka. Sojojin Isra'ila akalla 12 sun samu raunuka bayan da wani Bafalestine ya yi kansu da mota jiya Alhamis a birnin Kudus. Rundunar sojin Isra'ila ta ce sojojin na tafiya ne a shiyar abubuwan al'ada da nishadi a birnin na Kudus lokacin da aka kai musu wannan haran. Mutumin ya tsere kuma har yanzu ba a san inda yake ba. A halin da ake ciki kuma an bindike wani Bafalestine dan shekaru 19 a yayin wata arangama tsakanin masu zanga-zanga da jami'an tsaron Isra'ila a birnin, wato a yamma da kogin Jordan.
Gaida Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a fagen rahotannin namu, gwamnatin Najeriya na kokarin maida kasar turbar bunƙasar tattalin arzikin ƙasa don magance matsalolin rayuwa da al'umma ke fuskanta. Ga wakilin muryar Amurka daga Abuja, Najeriya, Umar Faruk Musa.
Duk abun da ake ana cewa an samu sauci ga wanda yake son shigo da jari kasar waje, wannan kwamiti na ba da shawara akan tattalin arzikin shugaban Muhammadu Buhari yana ganin cewa akwai sauran aiki a gaba, kuma a tashi tsaye don a bude don irin arziki da Allah ya ba wa Najeriya, musamman na jama'a. Su ba su ga cewa wannan illa bane ga mu, amma ai amfani da wannan don yake kyawun tasiri wajen bunƙasa tattalin arziki, tunda kasashen da suka fi haɓaka yau a tattalin arziki a duniya, China da India kamar da suka bada misali, yawan jama'a shi ne ya sa su cewa muke kyawun tasiri.
Malam Garba Shehu kenan, babban jami'in hudu jama'a ofishin gwamnatin tarayyar Najeriya, yana ba da gundarin bayanin da ya biyo bayan tattaunawar shugaba Muhammadu Buhari ya yi a karo na farko tun lokacin da ya kaddamar da ko ya rantsar da majalisar tattalin arziki da ke bashi shawara, wanda shugaba Muhammadu Buhari ya ce za a amfani da shawarwarinsu wurin inganta tattalin arziki na Najeriya, samar da ayyukan yi, yaki da talauci, yaki da matsalolin da ke haddasa matsalolin tsaro a kasar, da kuma tabbatar da al'umman Najeriya sun ci moriyar demokuraɗiyyar da suka zaɓa tun lokacin da ya zama shugaban ƙasa a Najeriya. To da yake wannan taro an yi shi a fitace ne tsakanin shi shugaban ƙasar da mayan jami'ansa da kuma masu ba da shawara akan wannan sha'anin tsaro na ƙasar, na nemi Malam Garba Shehu ya ƙara min haske dangane da burin da 'yan Najeriya suke da shi da kuma irin matakan da ita gwamnatin ke ɗauka wurin tabbatar da an kawo canji a sha'anin matsaloli na rayuwa, musamman tattalin arziki da Najeriya ke fuskanta, inda yake cewa
akwai abubuwa da suka taso da su da yawa waɗanda suka shafi matakai da ya kamata a ɗauka don a buɗe ƙofofi na shigo da jari a ƙasar nan kuɗi daga ƙasashen waje. Don idan ba don haka ba, suna da fargabar cewa tattalin arziki zai iya samun matsala yayin da wasu abubuwa suka faru yanzu kamar a ce ba fata ake roko farashin mai a duniya ya ƙare. Suka ce ba wuya Najeriya ta shiga cikin halin bawulai. Kuma musamman idan ma za a buɗe ƙofofin shigo da jari da ƙauye a ɗauki matakai don a gyara matsaloli a nan cikin gida.
Amma Malam Garba, tun kafin yanzu akwai lokuta daban-daban da shugaba Buhari ke maganar buɗe tattalin arzikin ƙasa don a rage dogara ga mai, kuma a yi ɗauki matakai na yin taruka na buɗe hanyoyin shigo a saka jari. Kana nufin waɗannan ayyukan ba su yi tasiri ba ne sai yanzu ne wannan majalisa za ta ba da wannan shawara sannan ya yi aiki?
Eh, ai ba wai ɓoyewa ake ba. Abin da suke nunawa yadda al'ummar Najeriya take bunƙasa, yadda ake hayayyafa jama'a na ƙara yawa, su a tsarinsu na auna ci gaban tattalin arziki bai kamata a ce yawan sauri ko kuma haɓakar al'umma a ƙasa bai kamata ya wuce haɓakar tattalin arzikin ƙasar ba. Kuma yau in an ƙididdige lissafi Najeriya, an ce yawan jama'ar Najeriya yana ƙaruwa wajen kashi 3%, tattalin arziki kuma yana ƙaruwa kashi 2.8%.
To wani abu Malam Garba, shi ne a duk lokacin da ake magana tattalin arziki abinda ke zo ma 'yan Najeriya shi ne an ɗauki mataki da zai rage hauhawar farashin darajar naira, wato faɗo da darajar naira ke yi, da kuma hanyoyin da mutane za su ƙara samun kuɗi shiga aljihunsu, domin ko da dola ba ta buge naira ba ƙwarai da gaske idan mutum bai da aljihu mai ƙarfi ba zai iya samun wani buri na rayuwar shi ba.
To ni ba zan so in bude maka abubuwa da yake duk an tattauna su a asirce ba, amma wannan majalisa ta ba da shawara ta tattalin arziki suna la'akari da ra'ayi na shugaban Muhammadu Buhari wanda bai da niyyar canja shi, da bai da canja ba, yanzu ma ba zai canja ba. Shi ne duk abin da zai yi a gwamnatance kada ya yi abin da za a kafafa wa talaka.
Malam Garba Shehu kenan, babban jami'in huɗa jama'a da yaɗa labarai a fadar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar Faruk Musa, kada a manta wannan shiri na zuwan muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, a kodayaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet, wato voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba, Da ɗan gari.
Shiri ne da sashin Hausa na muryar Amurka ke kawo muku, tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
Assalamu alaikum jama'a, barka da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin haɗin gwiwar tsakanin sashin Hausa na muryar Amurka da tashar Alfa Radio mai suna Da ɗan gari. Sunana Abdulmugisi Dre, zan gabatar muku da wannan shiri mai bibiyan tarihi da zamantakewar al'umman karkara da kuma neman sanin matsalolin su. A cikin shirinmu na yau za mu yi tattaki ne zuwa zangon Oyoko da ke jihar Ashanti, Ghana, wanda ke da nisan tafiyar kilomita 24 zuwa 25 daga babban birnin jihar Ashanti, wato Kumasi. Zangon Oyoko gari ne da ya shahara wurin sana'ar goro a shekarun baya. Mun kuma yi nasarar tattaunawa da Sarki Mai Riko Malam Usman Baici, wanda ya ba mu takaitaccen tarihin garin.
Wannan gari da ake min tambaya bisa kai, Oyokun Zungu, First Gate of Kumo. Kakanninmu suka zo, sun zo su 101 ne, suka sauka a cikin, aka yanka wannan kasa aka ba su, suka yi sara zango lokacin ba titi da ke wucewa ya taimako. Wanga titin ga ke wucewa ya taimako. Kakanninmu dai sun fito Najeriya don Hausawa ne, su 101 ne suka zo. Farkon sarkin da ya ce sarautan wannan zango ana ce mai Sarki Bature. Na biyun kuma ana ce mai Baban Amadu, Sarki Baban Amadu. Na uku shine Jibrin mai anguwa, a sunan shi sosai Jibrin. To wannan ne shi babana Abdullahi Baiti, shine na ciko kudunsu da ya ci sarauta. An nada shi sarauta 1982 a Kadibiya shi kan sarautan Zangonga.
A kwana a tashi zangon Oyoko ya fada da inda wasu kabilu daga sassa daban na arewacin wasu kasashen Afirka ta yamma su kuma suka yada zango a wurin.
A nan cikin garin da da suka zo dai su Hausawan su zalla ne 101. A yanzu ma sai in ce maka Hausawa sun fi yawa. Hausawan ne suke da rinjaya. Muna da kabilu kaman uku ko hudu, don akwai Hausawa, akwai Basarawa, akwai Musawa, iyakan kabilun kenan.
Sai dai babban abin da ya bambanta zangon Oyoko da sauran zangonni a cewar Malam Usman shine keɓe makabartan musulmi da na waɗanda ba musulmi ba. Ya kuma yi alfahari da nasara da ƙauyen ke samu wurin karatu.
Babban abin alfahari na ni da yau babana ya dibiya ni kan kafan shi na yawo harka batun sarautan shi shekara biyu ke ga. Abinda nake alfahari mu makabartan mu kebe ne. Alfahari na biyu, akwai zangonnai gaban mun ga ƙauyuka kaman biyu ko uku ba makaranta, amma mu mun yi dadin kai dan uwan mu nan Malam Gali yana ya tsare makarantar, mun samu class kaman biyu da yake gwadawa. Yaran da sun fi karfin class biyu, to amma iyakan kwarin da muka gina ci.
Ko kai ga gaya mana abinda aka fi sani da wannan kauyi, kama a ce wannan kauyi ya shahara ne cikin abubuwa haka ko kuma abu kaza.
Oyukun Zungu, ko kuma in kiran kanda wasa ake kira Yakun Zungu, ya shahara da malumma wurin jinya. Hasatan sarki da ya haife mu, mu ta saidin mu ma mu bakwai ne, mata biyu ne, mazan nan dukka malantaka ne, yan jinya ne. Sunan garin nan ya shahara kan malantaka. Ka shigo garin nan, wato aikin Qur'ani ake.
To ko garin nan na da wani take?
Wannan gari ainihin takin shi dai ko waje shi dai a ce maka garin malumma. Takin da na san shi ko waje kenan, mun na yawo har Kwando, su na shiga har Tugu. Sai dai ka je a in ka ce ka fito Oyoko a ce garin malumman nan. Takin shi kenan.
Sarkin zangon Oyoko mai riko Malam Usman ya bayyana irin kalubaloli da suke huskanta a ƙauyen, inda wasu dake kiran kansu masu kasa ke neman ta da su a wurin.
Kalubalen da muke fuskanta yanzu a garin nan namu shine wadansu dangi sun fito wai kasansu ne. Mu kuma kakanninmu sun ba da cikakken tarihi, sun sauka hannun sarkin garin na zamanin. Yaje gama da Brahmahine, Oyoko Brahmahine, kuma si Ashton gidan sarautan na wurin na wannan zamani. Suka zo su yake da iko, yazo ya ba sarkin garin gankuntini shi kenan, wato Galadiman shi, ya bashi cikakken iko. Suka yanka kasanga suka bamu. To yazo wani dangi sun fito suka haga da kai da sauran kujerun da suke nan a yanzu, wai kasansu ne. Mun sintiri gidan Otunfo tun 99 har ya kai 2008 maganan ya kwanta. Mun je gidan Brahmahin, gidan Asante ma maganan ya zo yayi shiru. Yanzu kuma sun tayi, yanzu haka court muke tiya. Ko ni da nazo bayan ga sun kai ni ga high court, sun yanzu kuma sun kai ni ma district court, muna tafiya kai gobe a tanin ga na je court kan batun kasan. Shine abin da ke damu mu, sun takura muna bin yakin mu sosai ne. Wurin makabartan suke son wai su rage su sayar mu kuma muka kiya.
Dangane da kuma rayuwar al'umma, shi kuma wannan kalubale kuke fuskanta, saboda in ma hukuma za su taimaka muku ta fannin
rayuwar al'umma a garin nan, wani bi na zamna sai in ma Allah godiya da yake wadanda suke haifaffen garin nan, baka samun dan ta'adda ciki, baka samun dan ashe ciki. Amma abinda muke kaman muke neman gwamnati ya taimaka mana, kaman misali wurin makaranta, wato makarantar sarki ya anshi yayi takaddun shi har yayi plan takaddan gidan bisa shi Arabic and English, amma hannun mu bai kai ba, kagan kauye ne ba sana'a, yaran mu wadansu sun kakkare su ba aiki suna gida ne. To kaji abinda muke da program ke.
To game da sana'an garin nan, me aka sani da garin nan ake cewa kamar ko sana'an goro ko wai koko ko wani ba ka kunan garin, me ya sana'an ku?
A da can zangon ya kunga sana'an da ake shi goro ake ci da kuma lemu, sai ana lemu, amma yanzu wadanga ba goro ba lemu sana'an bata.
To ko ya holdan al'umman zangon Oyoko da hukumomi take? Tambaya kenan da na yi wa Malam Usman.
District Assembly mu dai yana kuma wani.
Ba su kusa,
amma Assembly mine da ke nan Farid shi ma yana cikin gari ne. Sunan shi Ufuri Farid. Baban shi masallaci ne, amma shi ya zo ya bari.
A ce kuna da matsala, she kun bi shi cikin gari tukun na ku samo shi?
Muna iya kiran shi a waya. Kuma wani bi ina sa takalmi in bi shi in ce mai kaji matsalan da dai zo. Ko kuma barakan da zai zo a taimaka a sa hannu ya yi shiru.
To masu saurare, annan za mu dasa aya sai kuma sabon mako za mu zo muku da wani sabon shiri. Yanzu a madadin duk ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da na tashar Alfa Radio, Abdulmugis Idris nake sallama da ku daga birnin Kumasi. A kasance lafiya.
Madalla, yanzu kuma ga nasihar Juma'a.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ni ne naku har yau Ma'azu Muhammad al-Mukhtar Abbas, Imam Ratibi a babban masallaci nan ga Fadama Accra Ghana. Ina so har yau dai zance dan kadan dangane da falala na sallan Juma'a ga al'umma na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalle sallan Juma'a yana da falala daga cikin falalansa, kamar yanda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke ba mu labari, Allah na kankare duk wani laifi da bawan Allah da aka aikata a tsakanin Juma'a zuwa ga wani Juma'a, kamar yanda yake yazo a cikin hadisin na Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, yana cewa manzon Allah sirra da aminci tabbata a gare shi ke ba da labari, yana cewa kaga sallah guda biyar da bawan Allah da kai da kuma sallan Juma'a daga wannan Juma'a zuwa ga wani Juma'a baki daya, Annabi Muhammad yace kafaratul lima bainahunna, wa inna sallolin nan sukan zamo dalilin kankarewar laifi wanda ke tsakanin wannan Juma'an nan zuwa ga wani Juma'a. Malam tukshal kaba'ir, matukan mutum bai zakowa babban laifi ba. Wannan hadisi na nuna muna muhimmanci ko falala na sallan Juma'a yana zama dalili na kankarewar laifi. Akan haka wajibin mu ne mai kokarin halartar sallan Juma'a. Har wa yau Annabi Muhammad yana faɗi mana manakka sala, duk wanda ya wankan Juma'a summa atal Juma'a ta sana yazo masallacin Juma'a, fa salla ma qaddara lahu, ya salla iya gurgudun ikonsa, summa ansata har yayi sannan yayi kawanci, hatta ya furuga min khutbati hashir liman ya qadi daga khutbansa, summa yusalli ma'ahu, ya salla Juma'a tare da imam. Annabi Muhammad ya ce gufira lahu ma bainahu wa bain Juma'ati, da gafarta mai laifin da ke tsakanin sa wannan Juma'an nan zuwa wani Juma'a ukhra daban, wa fadlu salasati ayyam, bayan haka kuma da ƙara mai falala na kuma kwana uku a takaice, yana nufi da ya fi mai laifi har na kwana goma.
To ga labaran amma a takaice. Kwana guda bayan da majalisar dattawan Amurka ta wanke shi daga zage-zage biyu waɗanda hukuncin su tsigewa ne, shugaban Amurka Donald Trump ya yi abin da ya kira biki a fadar White House, inda ya jinjina ma 'yan majalisu na jam'iyyar Republican waɗanda suka yi ta kare shi a ƙarshenta, suka kuma wanke shi.
To masu sauraro, da haka ke muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da hatsi karfe 8 kenan agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato 7 agogon Ghana, inda za mu dawo da wani sabon shirin. yanzu a madadin Ibrahim Garba da ya taya ni gabatar da shirin da Malam Sidi Chubahiro Diojone da ya hada shirin kuma ya bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau Darol. Ni ce Aishatu Sule. Bissalam.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.